sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Alheri Grace Abdi ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku zauren BOA shirin da Madina Dauda ke hadawa daga birnin tarayya Abuja. Sai kuma rayuwar birni na Sara Shehu Ashaka da ke haska fitila kan yadda talakawa ke rayuwa a birane. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Keri. A jiya Asabar ne dai kasar Ukraine ta sanar da kai hare-hare da makamai masu linzami da Rasha ta yi a gabashi da kudu. Wani harin makamai mai linzami da aka kai a arewa maso gabashin birnin Kharkiv ya raunata fararen hula guda uku, in ji gwamnan yankin. Ko da yake manyan hare-hare na Rasha sun fi mai da hankali ne a kudu maso yammacin yankin Donbas mai masana'antu. Jami'an Ukraine sun ce an kai farmaki ta saba ne a Luhansk da Donetsk, yayin da ma'aikatar tsaron Birtaniya ta ce Moscow tana kwaso dakarunta da ke zaman jiran kotakwana a fadin Rasha zuwa kusa da iyakar Ukraine. Sanarwar dakatar da ayyukan soja da Rasha ta yi 'yan kwanaki a baya bai yi aiki ba a cewar jami'an Ukraine a yankin Donbas. Rasha da ta yi ikirarin kwace ikon baki ɗayan lardin Luhansk a makon da ya gabata ta musanta auna fararen hula. Shugaban kasar Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ya ce ya rage albashinsa da na ministoci da kashi 30 cikin 100 a wani matakin farfado da tattalin arzikin kasar Ghana. Shugaban ya ce daga cikin dabarun farfado da tattalin arzikin kasar ya rage kashe-kashen kudin ministoci da na hukumomi da kashi 30 a cikin 100, sannan ya kuma rage albashin duk wani ma'aikacin gwamnati da ya nada ciki har da shi kansa da kashi 30 a cikin 100, da kuma rage takardar karban man fetur a kyauta ga jami'an gwamnati da kashi 50 cikin 100. Shugaban ya bayyana hakan ne a jawabinsa na filin sallar Idin Layya, inda ya taya al'umman musulmi murnan babban sallah a dandalin Independence Square a birnin Accra. Ga dai Hawa Abdulkarim da ƙarin bayani.
Kakakin shugaban limaman Ghana Sheikh Armiyahu Shu'aib ya takaita mana hutubar shugaban limaman Ghana.
Sagun National Chief Imam cikin na wannan babban sallah da muka yi na 2022. A takaice malam ya ja hankali zuwa ga asalin sallar mu na babban sallah ko kuma na layya da muke yi zuwa ga tarihin shi babban annabi na Annabi Sayyidina Ibrahim. Ainihin abin da muke yi na layya ma'anarsa shine ina komawa zuwa ga wanga asalin, amma ma'anarsa shine mutum ya zama ya miƙa wuya zuwa ga Allah, ya jayu zuwa ga Allah ba da wani sharadi ba. Darasin da kaji shine mutum ya tsaya ya tsaram koya jarabtan Allah ya zo masa, ya zama yana tsaye kan imaninsa mai karfi, jarabta bai ya fitar da shi kan imaninsa. Na biyu yace mana ya'ya su ma su biyayya ga iyayensu, saboda Sayyidina Isma'il a lokacin ma da ya san za a yanke shi ma ya yarda kamar ya kwanta a yanke shi. Na uku mun nuna soyayya ga rai, mu kiyaye tsarkin na ran mutum da tsarki na jinin mutum, ba abin zubarwa kan banza bane. To wannan tarihin na ya nuna cewa Allah ma da kansa yana riko da wanga irin ka'ida na cewa ran mutum abin kiyayewa ne, jinin mutum kuma abin kiyayewa ne. Yace cikin lokacin mun ga zaman kasa yayi karfi, amma mu duk kafa mu roki Allah, Allah shi kansa ya kawo mana sauki.
Duk da cewar bara an samu raguwar barazanar annobar cutar corona a duniya, wanda duk da hakan ba yi babban sallar layya cikin walwala ba kamar wasu shekarun baya, a bana jama'a sun nuna jin dadi da kuma godewa Allah.
Sunana Musa Yahaya yan zargin zabarmawan da kasa baki daya. Ko ya yake ne shekara ya zagaya da mutum kai muna Allah ya nuna mana ranar yau. Da akwai wanda basu ganshi ba, akwai wasu ma suna nan amma ba su iya sun sallama.
To a gaida Hawa Abdulkarim. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Lahadi, masu kada kuri'a za su dunguma a rumfadan zaɓe 'yan majalisa a ƙasar Japan wuni biyu bayan da aka kashe tsohon firaministan ƙasar Shinzo Abe. 'Yan siyasa da dama sun dakatar da gangamin yaƙin neman zaɓe, amma kuma aka ci gaba da kada kuri'a bayan harbe Abe har lahira a ranar Juma'a, wanda ke zama ɗaya daga cikin fitattun 'yan siyasar Japan na zamani. Nan da nan aka tsare mutumin da ake tuhuma da harbin mai suna Tetsuya Yamagami, mai shekaru 41 kuma tsohon ma'aikacin soja. 'Yan sanda sun ce ya yi amfani da bindiga kirar gida, kuma ya yi imanin Abin yana cikin wata kungiyar addini da yake zargi da lalata harkokin kuɗin mahaifiyarsa. A ƙarshe, 'yan tawaye sun kai hari a wani asibiti a Congo, inda suka kashe akalla mutane 13 da suka hada da jarirai da marasa lafiya, a cewar jami'an asibitin da na sojoji. Rundunar sojin Congo ta ce an kashe maharan guda 3 a lokacin da sojoji suka shiga tsakani. wasu ma'aikatan asibitin sun bace, kuma an kona gidaje da dama a halin da aka kai a daren ranar Alhamis a cibiyar kula da lafiya da ke Lome a lardin Kudu ta Arewa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba.
Jama'a masu kallo da sauraron mu, kuna tare da zauren VOA
wanda yake zuwa daga ofishin muryar Amurka dake babban birnin tarayyar Najeriya Abuja.
Sunana Madina Dauda.
Baya ga jawabin Hajiya Mariya Ibrahim Baba wacce ta zo wannan taro daga Kano, wanda ke zaune kusa da ita shine Reverend David Tasa daga Gwagwalada, karamar hukumar Gwagwalada ko ta nan birnin tarayya. To Reverend, kaji duk bayanan da aka yi, to shin baya ga cewa iyaye ma sun gaza kamar yadda Sheikh Nuraini Ashafai faɗi da Hajiya Mariya suka faɗi, waye kuma ya sake gazawa? Me za mu ce wa gwamnati da al'umma ko malaman addini? Yaya za a yi a samu adalci wajen masu tada waɗannan husumomin?
Reverend David Tasa, gare ka.
Na gaisuwar jama'a da warhaka. Addini da siyasa dukansu daga wurin Allah ne. Wanda ya kawo mana addini a duniya shine Allah, domin bayan da Allah ya halice Adamu da Hawa'u ya nuna musu tafarki wanda za su bi domin su yi masa sujada. Sa'annan kuma ana kan tafiya sai Allah ya kafa hukuma, masarauta, masu mulki. Allah bai bar mutum ya haifu ya bar yaransa kara zube ba, amma Allah ya adana shugabanci a cikin mutane. A cikin littafin mai tsarki Romawa sura 13 daga aya 1 zuwa 6, Allah ya yi magana a wurin ya ce, mu yi biyayya da kowace hukuma na mutane, domin babu wata hukuma da ta kasance ba Allah ne ya kafa ta ba, kuma kowace hukuma ta zama kamar bayin Allah ne, wadanda Allah yana ganin su sune ma'aikatansa. Wanda ya yi zunubi ko kuma ya yi laifi mahukunta sune wadanda Allah ya sa haki a hannunsu domin su hori wannan mutum. Sa'an kuma wadanda suka yi nagarta, hukuma tana da iko kuma ta yaba mata, ko ba haka ba? Sa'annan a kasamu yau akwai ɗabi'a wanda muka bari shugabaninmu lokacin da nake yaro, kamar yadda ɗayan masu magana ya riga ya faɗa, idan na je kusa da manya, idan kuma kakana baya so in zauna a wurin, da ido zai min, da zara na kalli idonsa na riga na karɓi sakon, a hankali zai in tashi in bar wurin. An jima can bayan da sun gama taronsu zai kira ni ya ce, abin da ya sa ba na so ka kasance a wurin, gashi gashi gashi. Wata rana idan manya sun zauna ana taɗi ana hira, karka kasance. Kuma haka ya zaunu. Amma a yau idan ka yi ma yaro magana zai ce me yasa, in ka ba shi umarni karka yi abu kaza zai ce me yasa. Musamman da ɗaya daga cikin yara na gidana, idan ka ce mishi wannan abun fa karka yi shi, sai ce baba me yasa, zai tambaye ni me yasa, zai ɗauki lokaci in yi masa bayani kafin ya gane. To a da ba haka yake ba. So akwai damuwa tsakanin gwamnati da kuma mabiya. Idan abu ya faru, misali nakan ce, idan kana da yara a gida sai suka yi rikici, sa'annan kai baba ka zo, maimako ka gaya musu gaskiya wanda ke da alhaki ko kuma wanda yake da algus, ka ce abin da ka yi ba shi da kyau, sai ka yi rufa-rufa ka bar su haka, gobe za su ci gaba. Amma shugabaninmu a yau ba su da zuciya wanda za a ce wani kaza abin da kai za a hukunta ka. Kuma litafi ya ce Allah ya baiwa hukuma dama, haki su hukunta masu mugu. Amma shugabaninmu na siyasa yau ba sa yi waɗannan abubuwa. Kaga sun bar aikin da Allah ya ba su, sun bar abin da Allah ya ɗanka musu. Sa'annan kuma a wajen mabiya kuma muna da laifi. Muna da laifi mu ma mabiya, 'yan siyasa sun riga sun bata mana hankali da magana zancen kuɗi. Duk inda akwai kuɗi ka ga babu gaskiya kuma. Idan wani ya zo ya baka kuɗi, za a ga gaskiya a rufe. Wani ya zo za a yi masa kiɗa, a yi masa waka. Ana cewa masu amshi ma shata waka ko? To haka. Sa'an nan kuma su ne suka zo suka bata mana zumunci mai kyau wanda muke da shi da 'yan uwanmu tun zamanin da. Na ga ma ita Hajiya kafin mu fara magana. Na ce a zamanin da akwai abin da ake ce da shi haɗa hannu manoma. Wani da wani da wani sai mu haɗa hannu mu je gonan ka yau gobe mu je na wani. Ba za a damu ko mutumin musulmi ne ba ko krista ba. Duk muna yi wani abin tare. Sa'annan an zo lokacin Krismati da lokacin sala za mu je gaba ɗaya mu ci abinci tsohonmu kakana a lokacin sala shi ba masallaci ba ne shi mai tsafi ne amma a ranar bikin sala zai fito ya yi wanka ya sa rigarsa ya ɗaura rawani sa'annan ya kashe rago ko kuma kaji ya ce kowa da kowa ya zo a ci a sha kuma yana da abokanin masallata sai su zo a ci abinci tare wani lokaci ma sukan kwana a gidansu gari ya waye sai ya salame su haka lokacin Krismati shi ma zai sake kashe ko rago ko akuya ko kaji kowa ya zo ya ci amma yi wadana abuwa ba sanan amma na gode ma Allah domin inda nake zama a can kwakwalada na da makwabta har yau muna ba juna mu abinci idan suna sallah sai Alhaji ya ce ga abinci idan mu ma muna Krismati sai mu aika musu abinci waɗanda ba su da abinci ba sai su aika da goro na sallah a ce a ba yara kaga so inda mun bar waɗannan tarbiya masu kyau shine ya sa yau a Quraishin salama amma inda a ce za mu koma ga waɗannan ɗabi'u na gargajiya wanda muka bar su da gaskiya da ba mu shiga irin wannan hali a wannan ƙasa mu sai
a ba Sheikh Tajuddin shi
yawa Sheikh Tajuddin wanda shine wakilin GBS a wannan gagarumin taro shi ma zai mana bayani musamman ma tambayar da Hajiya ta yi dazu shi in irin waɗannan matsaloli suka faru kaman furta kalmomi na batanci shin waye kamata ya yi hukunci ne mutane ne ya kamata su dau hukunci ko kuma hukuma ce dace a bawa dama ta yi hukunci a matsayinta na mai tabbatar da doka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda cikin ni'imarsa da kudurarsa muka samu kanmu a wannan wuri mai tare albarka a zauren VOA ko Allah ya kara ma wurin albarka wannan taro ce wanda ta kayatar da ni sosai musamman irin halin da kasanmu mai albarka Najeriya ke cikin yanzu irin waɗannan tattaunawa ya kamata mu yawaita yin su domin mu isar da sako ga waɗanda ba su da ilimi a cikinmu domin akwai babban ciwo wanda ke haddasa wannan musibin da muke ta ciki babban ciwon nan kuma tun asalin duniya ne ciwon nan ke ta haddaban duniya idan ko ba a magance wannan ciwo ba a ƙarshen duniya zamanin ka ganin irin waɗannan musibu daban-daban suna fuskanto mu Allah ya kare kare gaba ciwon nan shine jahilci ciwon nan shine jahilci waton wannan zaurin VOA waton wata makaranta ce ta musamman wata jami'a ce ta musamman wata college of education ce ta musamman wanda mata mafi ta shagarin madaraja ne a wurina a yanzu aka domin idan irin wannan zaman na faruwa a manyan makarantu ana karantar da juna ana ilmantar da juna ana fadin darajar muhimmancin rayuwar dan adam da kuma mu'amala kyakkyawa da muhimmancin zaman lafiya ba mamaki sako da ilimi zai kai ga irin waɗannan bayan Allah da ba su da ilimi domin duk wanda ya ji cewa hukuncin kalman batanci ga shugaban addini ko littafin wani addini ko wurin bautan wani addini duk wanda ya kalman batanci ga wannan wuri addini mai daraja ga mutane ba musulunci kadai ba dukkan addinai inda aka ce wannan abun addini ne mutane sun dauke shi da daraja da kima ba a son a jifa wulakanci a wurin ba a son a wulakanta su ba a son a kaskanta su to musamman kuma na addinin mu wanda mu cikin ta aka muna tarbiya cikin ta muka tashi duk wanda ya tashi arewa ya san addinin na da girma a arewa rayuwar mu duniyar mu lahirar mu gaba da ya ta'allaka akan addinin mu domin Allah ya halice mu mu zo duniya domin mu zo mu bauta masa ne addinin mu shine gatan mu samun lahirar mu wata rana nan duniya ban kwana dole a yi ta sai ta zama labari amma lahira ita ce makoman kowannen mu kuma ba za a shiga lahirar nan a samu aljanna ba sai ka shiga da addini addini kuma fika guda biyu gare shi ka yarda da Allah ka bi Allah ba ka hada shi da komai cikin bauta ba ko ba haka bane sannan ka yi biyayya ga manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yi mai biyayya ka yi addini yadda ya karantar da mu fika guda biyu ne to waɗannan abu guda biyu suna da daraja sosai a zuciyar duk wanda ya san shi musulmin arewa ne ko kuma kai ba musulmi bane inda ka tashi arewa ka san wannan abu na da daraja yana da girma duk tashin mu mun tashi cikin ni dinnan St Paul ne a Sokoto kuma duk baka isa ba sai kai Bible study sai ka san menene hukunci a ciki sai ka zo ka san Qur'ani duk gaba ɗaya addinai sai an karantar da kai from Genesis to Revelation sai ka bada lokaci ka san ta na bada lokaci na karanta from page to page a kazan kawo maka quotation ba sai na dibe Bible ba kuma duk da aka an karantar da mu Qur'ani mun addice ta mun san ma'adarta mun san fassarar ta to don Allah wannan makamin da aka bani ina zan zo in zama tashi hankali ga halumma a duniya ina zan zo duk inda ni zo kowa zai zama abokina in na gan Christian na gan na san wannan ga mu'amalan da zan yi da shi ga ilimi ga karatu ga abin da aka karantar da ni cikin Bible tare da shi sai mu zama abokanin juna mu tafi tare idan ni hadu da Qur'ani da musulmin shi ma kuma littafin shi ma al-Qur'ani to saboda aka jahilcin ne kamata mu yaka wanda shine ku kuka yaka kuka kawo wannan zaman Allah ya karama gidan albarka saboda aka ina ƙara kira ga al'umma da gwamnati da iyaye da sarakunan gargajiya da dukkan wa'anda Allah ya ba arziki na duniya don Allah mu tashi tsaye mu ƙara ba ilimi daraja da ƙarfi sa'annan dukkan inda ake karatun boko inda makaranta ne na boko a tabbatar da ana ka'idodi ana karatu na sanin darajar addinin kowa kowa ba addinin kowa daraja idan ana gudu daga addini fa hadari ne a ce yi gada a tattauna addini hadari ne domin wani bai san kaidodin addinin ba yau da Debora ta sani wallahi na sani in Allah ya kaddara tana raye ne da za ta dan ji sako ne kawai a ce duk wanda ya batun shi ga annabi kisa ne wallahi ba za ta yi ba in maganar nan na ta yado a kunne ta ta san in dai aka yi batun shi ga annabi hukuncin ta a cikin addinin ma kisa fa ne aka ce za ta tsorata ai amma jahilci ne ai tsaban jahilci ne musamman mun yi aiki ar mun bincike mu'amalan iyayenta babanta ma'aifiyarta daga ina ta fito wani irin tarbiya ta samu nan aka gane cewa ashe daga asali ma an samu kuskure wajen rainonta ta rasa tarbiya inda ya kamata ta samu darajar da ya kamata ta ba addini tun daga gida ma an rasa domin mun bincika ar mun gane kafin ta zo makaranta a wannan lokacin ma akwai dan fitina da usuma tsakaninta da ma'aifinta ashi ma yayi mata baki Allah ya ci mu daga baki iyayen mu ayyin mata baki cewa ba za ki gama lafiya ba domin uwa da uba suna fada ita kuma tana kauna ma'aifiyarta sai ta dauke ta goyi bayan ma'aifiyar ta dauke ice ta buge uban da ice bugun nan da ta ma uban kuma shi kuma sai fushi sai mata baki kun gan bakin ne kuma yazo ya bi ar wasu suka fada kuskure akan rayuwarta kuma saboda haka idan irin wannan abun na faru a gari babu ilimi jahilci yana ta yawaita kuɗi aka sa gaba akwai musiba ta tare da mu Allah ya kare mu daga musiba sako na biyu bisa ga tambayan da aka mun idan irin wannan ya faru a kuskure wani abu ya faru aka danganta wani kalmomi na batanci ga shugabannin addini ko kuma Qur'ani ko wani abu na addinin musulunci ko kuma ba na addinin musulunci addini da cikin gari to babu duk cikin littafin Al-Qur'ani ko cikin Bible din ko cikin sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam hadisai ingantattu babu inda aka ce mutum ya aikata hukunci shi kadai babu shi ne baka isa kai kadai ka aikata hukunci ba dukkan hujjojin da aka samu gaba daya ana hukunci ne da biyayya ga shugabannin gari shugabanni su ne ke da haƙƙin tsaye da hukunci akan duk wanda ya banna a cikin gari akwai abin da malamai suke karantar da mu fujja kuma fawda zai samu a cikin gari da zara an ba kowa damar su yi abin da suka ga dama wato chaos sai rufe garin fitintinu conflict dispute sai rikita gari gaba daya kuma da zara an ce babu zaman lafiya ai ko addini ma babu a garin ma gaba daya domin ana kiran sallah ba sai akwai zaman lafiya zaka amsa kiran sallah ba an jira sallah hayya la salat hayya la salat ka ji bomb ya tashi ina maganan ka fita ka je masallaci ai hayya la salat din ka sai cikin ɗakin ka ko ai zaman lafiya ita ce addini in ba zaman lafiya addini din ma babu ta ba za ku aiwatar da addini ba
Sheikh Tajuddin Muhammad wakilin kungiyar izalatul bid'a wa iqamatus sunna kenan a lokacin da yake jawabi a game da haddin kan al'umma da hukunce-hukuncen da ke tattare da shi ku biya mu makon gobe domin ci gaban shirin a madadin daukacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka da abokanan aiki na da suka taya ni shirin ya zo gare ku Madina Dauda ce ke sallama da ku mu huta lafiya
to a gaida Madina Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60 ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kullun za ku iya sauraron mu kai tsaye a tashar VOA Africa akan mita 102.5 ana kuma iya samun mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryen namu a koda yaushe Yanzu kuma ga Sale Shehu Ashaka da Rayuwar Birni.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da saduwa a wannan sabon shiri na Rayuwar Birni. Shirin da ke haska fitila kan faɗi tashin talakawa da suka bar garuruwan su suka tafi birane don neman ingancin rayuwa.
To ga wani malami kuma shi ma yanzu haka duk da dai ana ruwa kaman da bakin ƙwarya muke wannan hira yanzu haka. Ah malam ko zaka ga dan matso haka kada ruwa ya ji kaka. Ko zaka gabatar da kanka?
Eh sunana Samir Salisu.
To mallan Zabi kai mutumin wani gari ne.
Ni mutumin Faskare ne. A Katsina.
Faskare jihar Katsina kenan.
Sai local gamba.
To yanzu naga kaman kai sai kana sana'a sai da ruwa ne haka pure water ko? To yanzu wannan pure water mallan nawa ake sai da pure water?
Naira 20
ko wani kwaya daya ko leader gaba daya?
Kwaya daya. Ana sai da gaba daya 200.
Amma shekarun bayan ni na san cewa kaman ana sai da wannan abu naira 10 ne. Aka yi ta yi shingoran Zabi
haka. Wannan rayuwa ne. Kun bai lokaci ya canza. Ya kawo haka.
Yanzu mallan ka kwashi kaman shekaru nawa a wannan gari na Abuja?
Gaskiya na 2002 da ke zuwa nan.
2002?
Kwarai kuwa.
Wai kusan shekarun kafa yanzu 20 kenan a garin.
Ina zuwa ina dawowa in je gidan dawo ne zuwa lokaci haka.
To tunda kake zuwa waɗannan a cikin waɗannan shekaru 20 dama wannan sana'a ta sai da ruwa kake yi?
Gaskiya kamin wannan na fara sida rake a nan garki. A shekarun baya ɗin kamin na koma wannan.
Ok, kamar kai shekara nawa kana sana'ar rake din?
Na shekara uku.
To yanzu kenan dai da yanzu aka koma wannan sai da ruwa kenan likafa ta ci gaba.
To ka san kuma ni rayuwa haka yake. Ba da baya kasancewa. Amma zan samu ne samu wanda ta fi wannan. Gaskiya.
Insha Allah wanda ya fi wannan din zai zo.
Insha Allah.
To mallam kaman zaman rayuwa irin ta wannan birni na Abuja zama ne mai wahalan gaske.
Gaskiya.
Za ka ga kaman matsalar gurin zama da abinci. Kaman a ina kake da zama ne?
Ina nan gaci. Anan transformer.
Ke garki transformer. Anan kake da zama. To kana ka kama haya ne, kana zaune ne a gidan haya ne koko yaya?
Mun kama daki da yanzu.
Ki ku nawa?
Mu biyar.
Ku biyar da kuka kama kowa yana hada?
Ana hada ba.
Kamar kuna biya a wata ne ko shekara?
Duk wata zan ba 10,000 haka.
Kowa zai biya naira 2,000 kenan.
A watan ba.
To amma mallan yanzu wannan sana'a da kake yi ta ruwa kana samun kaman nawa a rana?
Gaskiya alhamdulillah da wakin bulgodo ana samu 2,500 naira 1,000 amma ina lokacin zafi ne ana iya fi haka ne yanzu lokacin damuna ne kana samu 1,000 wata ran baka samu 1,000 din ma ana yin damuna da ake cikin
to malamin yana da iyali kuwa
gaskiya da iyali ina da mata daya da yaya biyu
ayan ka biyu mata daya yaya biyu
yanzu
a masha Allah Allah ya raya
amina ne
to ka suna su ma nan a garin Abuja ne tare da kai
suna fuskar local government
wacan Katsina yar Katsina to kana daukan kaman wani tsawon lokaci cika mun ka je can ganin gida
kana yin wata biyu wata uku haka sai na koma
kana wata biyu wata uku
eh
mun ka je ganin gida
kware kuwa
to mallan yaya maganar karatu fa karatu ai koi karatu ai karatu boko
nayi karatu boko da islamiya bani ba ta ba gaskiya domin ma ina secondary na karatu da tsaya na kai aji biyar
kakai aji biyar na babban secondary
ni nan karatu na tsaya mu wallahi
to amma menene dalilin da yasa mallan ka dakatar da karatu
wallahi yana yin rayuwa ne yanzu haka ina son inda samu tallafin ma zan koma a cikin karatu
to yadda yanzu naga abubuwan suna tafiya idan Allah ya kawo maka wadata kenan kana sa ran gobe zaka sake koma makaranta ka ci gaba
sosai kuwa sosai wallahi ina farin ciki ko gobe ma zan samu dama Allah zai koma domin ilimi shine ga shi ga zaman duniya kuma haka ba
to amma shekarun da ba shekarun baya baka fahimci wannan karin magana da ake fada ba wanda yanzu kai
wallahi na fahimta saboda ne rayuwa ne kawai dan a lokacin muna cin karatu ne sai lokacin wanda abu ya faru na wanda kashe-kashe da ake a halin yanzu wallahi
to shikenan malam to mun gode kwarai Allah ya taimaka
nagode Allah ya saka alai Allah ya taimake ku amin nagode
shirin namu kenan na yau sai mun sake saduwa a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shiri da Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin ni Sale Shehu Ashaka nake cewa mu huni lafiya
to a gaida malam Sale kawo ƙashin shirin namu na yau sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Salaman Abo da ya har hada shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri ku ni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri